ça correspond pile poil à l'époque où vous aviez déjà.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Yau Talata, 4 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta sanar da ba da tallafin naira biliyan 4.8 don tallafawa masu dauke da cutar HIV/AIDS mai karya garkuwar jiki. Bayan da hukumomin Amurka suka dakatar da shirin da ke tallafawa masu fama da cutar a kasashe da dama ciki har da Najeriya.
Federal government yace ina daya daga cikin masu fama da wannan cuta da ke kare garkuwar jiki. Muna cike da farin ciki musamman wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta dauka.
Ta yau za mu bude layukanmu ne don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin wani irin tasiri tallafin da kasashen waje ke ba kasashen Afirka ke yi a nahiyar? Lambar da za ku kira ita ce 202-980-6850. Amma kada manta sai an saka alamar ƙari wato +1 a sai a jiro lambar. Sannan muna kuma tafa da shirin Allah ɗaya gari bamban. Wanda Ramatu Garba Baba ke gabatarwa a wannan makon, za ku ji cewa 'yan Najeriya da ke rayuwa a ƙasashen ƙetare sun koka da shawarar da wani ɗan ƙasar ya bayar na sanya musu biyan harajin $500, wato $500 a duk lokacin da suka kai ziyara Najeriya. Amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Sabon harajin da Amurka ta sanya akan kayayyakin China ya fara aiki a yau Talata, yayin da ba tare da bata lokaci ba China ta sanar da karin haraji akan kayayyakin da Amurka ke kaiwa kasar ta. China ta ce ta sanya harajin kashi 15 a cikin 100 akan gawayin kwal da gas din Amurka, da kuma karin harajin kashi 10 cikin 100 akan danyen mai da injinan ayyukan gona da wasu motoci. Matakan da Amurka dai ta dauka a kwanan nan sun hada da sanya harajin kashi 10 cikin 100 akan dukan kayayyakin China, wanda shugaba Trump ya bayyana a matsayin kokarinsa na matsawa China lamba akan ta dauki matakin hana safarar kwayar fentanyl zuwa Amurka. Gwamnatin Amurka ta bayyana China a matsayin babbar hanyar samar da sinadaran da kungiyoyin da ke harkar miyagun kwayoyi na Mexico ke amfani da ita wajen sarrafa fentanyl. Kimanin mutane 10 ne aka kashe a wani harin harbi da aka kai a mata makaranta da ke tsakiyar kasar Sweden a yau Talata, cikin waɗanda suka mata har da wanda ake kyautata zato maharin ne a cewar jami'an 'yan sanda. Harin dai shine mafi muni da aka gani a wata makaranta a tarihin kasar. Kimanin mutane 10 ne aka kashe a yau. Abinda shugaban 'yan sandan garin Orebro, Roberto Eid Forrest, ya shaidawa manema labarai kenan, ya kara da cewa 'yan sanda ba su tantance takamaiman adadin waɗanda lamarin ya shafa ba a lokacin saboda yawan waɗanda suka jakkata. Haka kuma bai ba da ƙarin bayani akan adadin waɗanda suka jakkata ba. Sannan 'yan sanda ba su ba da wani bayani akan sudaye ko shekarun waɗanda suka mutu ba, kuma ko ɗalibai ne ko malamai a makarantar sakandaren Respectska ta matasa. Kafofin yaɗa labarai da yawa dai sun ba da rahoton cewa wanda ake zargi da kai harin ya harba kansa. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Ukraine sun faɗa a yau Talata cewa hare-haren da jiragen saman Rasha marasa matuƙi suka kai a cikin dare sun lalata gidaje da wasu gine-gine a yankuna da dama. Rundunar sojan Ukraine ta ce na'urorin kariyarta ta sama sun harbo jirage marasa matuƙi guda 37 daga cikin 65 da sojojin Rasha suka harba a hare-haren a yankunan Cherkasy, Chernihiv, Kyiv, Poltava da kuma Sumy. Hukumar sojan yankin Sumy ta ce hare-haren sun lalata gidaje 8 da wata makaranta a yankin, gwamnan Charkasi Ihor Taburets ya faɗa ta Telegram cewa tarkacen jiragen da aka kakkabo sun haddasa gobara a wasu cibiyoyin kasuwanci guda uku a Kiev. Jami'ai sun ce tarkacen jiragen da suka fado sun lalata makarantu da dama da kuma wani asibiti. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar a yau Talata cewa na'urorin kariyarta ta sama sun lalata wani makami mai linzami na Ukraine a saman tekun Azov. A ƙarshe, 'yan tawayen da ke samun goyon bayan Rwanda da suka kwace birnin Goma da ke gabashin Congo sun sanar da tsagaita buɗe wuta a yankin ajiyar Litinin saboda dalilan ayyukan jinƙai. Biyo bayan kiraye-kirayen su buɗe wata hanya don kai kayan agaji da kuma ba dubban mutanen da suka rasa matsugunan su damar bi ta wurin. 'Yan tawayen M23 sun ce a yau Talata tsagaita wutar ta fara aiki. Sanarwar daina zuwa ne jam kaɗan bayan da hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kashe akalla mutane 900 a faɗan da aka kwabza a birnin Goma a satin da ya wuce tsakanin 'yan tawaye da dakarun Congo, birnin da ke da mutane miliyan 2.
Gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, gwamnatin Najeriya ta bayyana matakin fara daukar nauyin kula da masu dauke da cutar HIV/AIDS mai karya garkuwar jiki, inda ta ce ta ware kusan naira biliyan 5 don ci gaba da kulawa da su bayan da Amurka ta dakatar da shirin da ke tallafawa masu dauke da cutar. Lamid Abubakar Sokoto na dauke da karin bayani a wannan rahoto da za ku ji.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta aminta da ware kuɗi kimanin naira biliyan 4 da miliyan 800 domin ci gaba da tallafawa ga masu cutar nan mai karya garkuwar jiki, wato HIV/AIDS, bisa la'akari da ire-iren tallafin da suka saba sabu daga ƙasar Amurka. Tun bayan jayin hannun Amurka daga ba da wannan tallafi na masu ɗauke da wannan cutar ta HIV/AIDS suka fara kokawa, tare kuma da bayyana cewa za su shiga cikin wani mawuyacin hali da kuma tunanin inda za su samu tallafi na magunguna. Tun dai bayan sanarwar da gwamnatin Najeriya ta bayar na tallafawa masu wannan cutar, kungiyoyi masu zaman kansu tuni suka fara tsokaci.
If things like these are coming up, we don't have any reason to run to outsiders.
Wannan wani shugaba ne na wata kungiya da ke fafutukar kare masu fama da cutar nan mai karya garkuwar jiki, Mr. Emmanuel Tumba a yankin na Niger Delta. Yana cewa ne mu kungiyoyi masu zaman kansu tuni muka kasa muka tsare, kuma tare da bada bayanan cewa gwamnatin Najeriya za ta bada tallafi, kuma a gaskiya wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta dauka yayi daidai. Kuma wannan tallafi da aka tallafawa masu wannan cutar mun yi tafafutuka, kuma mu kungiyoyi masu zaman kanmu muna da yakinin cewa Najeriya za ta tsaya da kafafunta. Da haka kuma na tuntubi wasu da ke dauke da wannan cutar ta HIV/AIDS domin koya suka ji da wannan mataki na gwamnatin Najeriya.
I'm speaking on behalf of those that have been affected by HIV/AIDS. I'm very happy and
wannan tana cewa ne sunana Esther. Ina magana ne a madadin waɗanda suke dauke da wannan cuta ta HIV/AIDS. Saboda haka kuma muna cike da farin ciki musamman matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na tallafa muna da magunguna a sassa daban-daban na Najeriya. Wannan gaskiya ba karamin namijin kokari bane.
Federal government releasing this kind of amount of money to give aid to HIV patients.
Wannan yana cewa ne sunana Daniel, yace ina daya daga cikin masu fama da wannan cuta dake kare garkuwar jiki. Muna cike da farin ciki musamman wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta dauka na tallafa muna. Wannan abin ayaba ne. Tuni dai masu sharhi akan al'amuran yau da kullun a kasar suka fara tsokaci. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum.
Wannan mataki da Najeriya ta dauka bayan wannan zartas da hukunci da kasar Amurka ta yi, wato abu ne dama da muka yi bayani a baya, haka ya kamata a ce kasar Najeriya da sauran kasashen Afirka sun kasance su san cewa fa duk wani abu na taimako da kuma wani tallafi da ake bayarwa daga Turawan yamma ba wai wani abu ne da zai tabbata ba, ba wai a wannan bangare kadai ba, har ma ya kasance sauran bangarori da dama, domin ta nan ne kai za mu iya tsayawa da kafafunmu.
Kawai yanzu dai alƙaluma sun tabbatar da cewa mutane miliyan 1.9 ne ke fama da wannan cutar, kuma ba su da magani a sassa daban-daban na Najeriya. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar Sokoto, to an jima kaɗan za mu buɗe layukanmu don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin wani irin tasiri tallafin da kasashen waje ke ba kasashen Afirka ke yi a nahiyar? Kafin nan ga shirin Allah ɗaya gari bamban.
Wani garin da ake kurba manja na zalla,
wani gari
bai kai gabas da nisa ba,
wani gari
bai canja ja a suna ba,
wani gari
bai kai arewa hali ba,
wani garin da ake kurba manja.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. Batun a danga karɓar haraji har na dala 500 daga hannun 'yan Najeriya mazauna ƙasashen ƙetare a duk lokacin da suka kawo ziyara ƙasar ya janyo martani daga 'yan ƙasar da ke zaune a sassan Turai.
Ba wani dalili da za a ce wai kana ɗan ƙasa wajen za ka je ƙasar ka wai sai ka biya wai haraji. Wannan gaskiya ba ƙaramin rashin ilimi ne a wajena.
Ba shawara ku ce, saboda ita kanta ƙasar yawanci me yasa ma ake fita a batta. Duk wanda yake zaune a wata ƙasa yana zaune ne alal larurati, amma da ƙasar tana da daɗi ba ta yanda za a yi ka fita ka je ka yi gudun hijira ka koma wata ƙasar ka zauna.
Karɓar haraji a wurinsu sai dai ma ya hana wasu zuwa.
Sai dai duk da haka akwai waɗanda ke ganin akwai hanyoyi da dama da mazauna ƙasashen wajen za su taimaka tattalin arzikin Najeriya.
Ya kamata idan su suna so turo wakili daga ƙasa Najeriya mu zo mu zauna mu san ta wani fanni ke gani za mu zo mu taimaka wa Najeriya tattalin arzikin ƙasar ya haɓaka. To amma idan suka ce za a takura ne irin wannan kawai tafiyar ma ta gagara ka je ƙasa.
To sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba.
Wani garin da ake kurɓa manja da zalla,
a wani gari sun tashi masu jin taka duk ayyukansu sai ilimin ka ka kyauta, a wani gari.
To a makon da ya gabata ne wani ɗan Najeriya mazaunin Ingila mai suna Chief Dokun Olumofin a cikin wata wasiƙa da ya rubuta ya shawarci shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu kan aiwatar da dokar biyan harajin na dala 500, dokar da ya ce za ta taimaka ainin a bunƙasa tattalin arzikin ƙasar musamman a lokacin bukukuwan Kirsimeti zuwa sabuwar shekara da 'yan ƙasar ke tururuwa zuwa gida.
Sunana Mubarak, ni mazaunin Paris ne, kuma ina ganin shi kanshi wanda ya faɗi wannan magana wato ɗayan biyu ne ku dai ya faɗa ne saboda yana yin shagube ga ita gwamnatin tarayya ganin cewa yanzu an kawo sabuwar dokar haraji wacce komai kusan komai sai an caji haraji a ciki hatta mutane wanda suka mutu. Shi isa watakila yake shagube kan cewa su waɗanda suke diaspora kuma idan sun zo ya kamata a yi doki haraji a gurinsu, kuma yana yi ne saboda yana maula akan wani abu da yake nema a wurin gwamnati ko wasu mutanen da suke cikin gwamnati. Da akwai rashin wato sanin menene haƙƙin ɗan ƙasa ko da a cikin gida yake ko kuma a cikin wajen ƙasa yake, duk duniya ba inda yake irin wannan.
Ga Dani Dan da ya saba zuwa Najeriya duk lokacin bikin Kirsimeti ya ce bai ga dalilin bayar da wannan shawarar ba.
It is very sad to hear that people are trying to take advantage of other Nigerians in the diaspora.
Wannan abin takeici ne, kai wani ya soma tunanin yadda za a ci da gumin 'yan Najeriya da ke zaune a Turai. Abin bakin ciki ne da kuma rashin adalci don bayan ka galabaita da biyan haraji a Turai ka ce za ka gida hutawa, kuma nan ma a ce sai ka biya haraji har na dala 500. ba mu aikata wani laifi ba, face mun fito don nema a kanmu rayuwa mai inganci.
Sunana Salahu Adamu Kazaure. To gaskiya ni ba na goyon bayan wannan, kuma duk wanda kaga ya fita ya tafi ƙasar waje zama ko ma menene ma da ya kai shi, inda ƙasar taka tana da ba tun da za a yi ka fita ka je wata ƙasa ka zauna. Sannan abu ne ita kanta ƙasar mai take wa mutane, tunda in karatu kake zaka ga kancewar ba ta taɓa taimaka ma da koda kullana ba. Sannan hasali ma idan kana ƙasar zaka iya zuwa embassy ka kace kana neman wata takarda ko wani taimako, duk abin da zaka fitar da shi sai ka ga ba da kuɗi.
To shi dacin dokun ya danganta al'amarin da abin nan da Hausawa ke cewa idan kana da kyau sai ka ƙara da wanka, ganin cewa dama 'yan Najeriya mazauna Turai na taka muhimmiyar rawa a haɓaka tattalin arzikin ƙasar, don haka ne ya ce ya kamata su bayar da ƙarin gudunmawa.
Ya zana dansa hasashen da ba shi ɗorewa, ya zana shimfiɗa daula da ba ta ɗorewa, ya zana ɗaura majanyin da za a yi sun cewa ubangidana da za ka ɗauki.
To miliyoyin 'yan ƙabilar Igbo ke tururuwa zuwa Najeriya a lokacin bukukuwan na Kirsimeti. Na kuma tuntuɓi Chief Tony Tickland, ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyar NIDO, wato na 'yan Najeriya mazauna Turai reshen Jamus. Chief Tickland a nashi ɓangaren ya ce kada kowa ma ya tada hankali. Sanin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu mutum ne mai tunani mai kuma aiki da hankali.
I know that our well-experienced His Excellency President Tinubu.
Na san shugaban ƙasarmu Bola Ahmed Tinubu yana da gogewar da ba zai ma saurari wannan shawarar ba. Kalli irin ƙalubalen da 'yan Najeriya ke fuskanta a duk lokacin da za su je garin gida. Na kashe kuɗin tikitin jirgi, ga matsalar tsaro da sauransu, saboda haka kada ma a soma, don hakan zai sare wa da dama gwiwa.
Rana Aisha, abu da ya kamata gwamnatinmu su ya kamata su gyara matsalolin da ke cikin ƙasanmu, saboda matsalar ne yawanci mutane suka bar ƙasa. Su gyara matsalolin da ke cikin ƙasan don su jawo mutanen da suka bar ƙasan su dawo gida su zo su yi aiki. Zancen harajin har dala 500 gaskiya ba mai yawa ba ne, saboda ko ma sun biya wannan kuɗin me zai yi, ƙarshenta wani ne zai hau kai ya zanna.
Sai dai a ƙasashe kamar Turkiya, karɓar haraji makamancin hakan ba sabon abu ba ne, amma kuma 'yan ƙasa ke amfana daga harajin, inji Muhammad Konda da ya shafa fiye da shekaru 8 a ƙasar.
Akwai some other ways da gwamnati ta iya samun kuɗi ba wai sai wanda suke shigowa ƙasa a ce wai sun ba da dala 500 ba. Yanzu kinga kamar Turkiya su ma suna amfani da wannan abin, amma su kuma wanda zai fita daga ƙasar ne dala 20 yake biya. To kinga dala 20 ɗin nan kuma gwamnati ta ce ga abin da ake yi da shi. To at least da mutane suna iya sanin dala 20 da suka bar inda su fita su tafi wani country for leisure tourism, haka yawon bude ido ko kuma dai wani abu haka, ko kuma dai in suka bada dala 20 nan sun san me aka yi ma jama'a da wannan kuɗin. Amma kin ga mu Najeriya babu wannan accountability nan. To ka bada dala 500 baka san me aka yi da shi ba, ka shiga cikin aljihun manya. Irin wannan da abubuwan nan dai ba wani abin da mutum ba ne gaskiya da yake zai bada da niyya da.
To rahotanni dai sun nuna cewa bara kadai 'yan Najeriya da ke zaune a kasashen ƙetare sun aika da sama da dala biliyan 4 zuwa gida. Lamarin da ake ganin ya taimaka ainin a bunƙasa tattalin arzikin ƙasar.
Har za a iya mai da wannan doka a ce an yi dokar cewa a dinga karɓar dala 500 haraji, to wanda a yi dokar cewa duk wanda yake ƙasar waje to sai ya yi wani investment a cikin ƙasar, a ce doka ce dole sai ka yi wani investment misali da ya kai dala 500 ko dala 1,000 ya danganta a ce wannan ya zama wajibi dole sai ka yi, wannan sai yafi kyau. Saboda tunda business ne ko ince kasuwanci ne zaka mora, sauran mutane za su mora, sannan gwamnati za ta mora ta fuskar haraji. To ni ina ganin wannan shine abin da ya kamata a ce an yi, amma ba a ce kawai za a dinga karban haraji kai tsaye har na dala 500 a gurin 'yan Najeriya ba.
Madalla, to ba sauraronmu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus.
To a gaida Ramatu Garba Baba, yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. To mun samu kira daga Niger. Wane ne a kan layi? Na Niger kana tare da mu? Na Niger kana tare da mu ko layin ya katse ne? Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850. Shin wani irin tasiri tallafin da kasashen waje ke ba kasashen Afirka ke yi a nahiyar? Wane ne a kan layi? Wane ne a kan layi?
Assalamu
alaikum. Wa alaikum
assalam.
To muna jin ka likitan radio.
To alhamdulillah, alhamdulillah. To da farko dai yanda ainihin gwamnatin America ta janye musamman ta wajen tallafawa wajen ciwon HIV. Kuma Najeriya ta bada na ta gudunmuwa, to wannan zai kasance kamar zai sai an yi yayi ne. Zai kyau a ce kasashen mu su kake tsaye su ga cewa sun tallafa wa masu wannan ciwon ta kowane bangare. Su yi tuwon hanyar da za a samu a tallafa. Domin kusan kamar a ce yanzu an sa mutane kasashen duniya ne kowane ya yi kokari ya tallafa wa kansa. Ni gudunmuwa da zan bayar kenan. Allah ya sa gwamnatocin mu su samu hanyoyin da za a tallafa wa waɗannan bayin Allah.
To muna godiya likitan radio daga jihar Nasarawa. Bari mu je Kebbi. Wane ne a kan layi?
Assalamu
alaikum assalamu wa rahmatullah.
Sana bala ne mun tare da abuna ka sakado.
To muna jin ka malam bala.
To ba yi na America ta yi dai dai ya tabbata ta yi amma a ra'ayi ta ba su ra'ayi ba. America ta yi dai dai ta yi tallafi ya kamata dukkan nan kasashen Africa. Ko wace su yi a wanta. Yanzu dukkan wani abu da ya shahi tallafi da kowani fanni a Najeriya yanzu kasashen za su yi kokari su aikata wa mutane su bayanan sai sun saurari wata kasashe na duniya ba. Saboda kasashen duniya an zaji hujja ne babu wani abu da za su yi domin talaka na Afirka, a'a babu haka ne. Da haka Allah ya sa su kula, rike mana gaskiya, rike mana amana, su ba mu haƙƙin mu da Allah ya ce ba mu.
To muna godiya malam Bala. Bari mu sake komawa a Niger. Wane ne a kan layi?
To assalamu alaikum murya America.
Wa alaikum assalam.
Umma alishin da ba kuma da isa ko da ban da ke ga horon ni.
To muna jin ka.
Bar nan ra'ayi na tsaya ga wannan cikin ku da aka cewa wai gaba ko da shi muka rashe da baka fata wannan zuwa muna dogara ga to da wasu ba wa kan ne. Ya kamata kan shi da Africa ku tsaya ku da ku da kanku da ranku da kanku. Ai kuma ku ce da gara da wai sai an ba ku da iya bane ne wani magani ba. Ka gode ke da America. Umma mala Allah ki gaba ku da murya a gaba da ku cikin horon ni.
Mu ne da godiya. Bari mu je jihar Sokoto da ke makwabtaka da kasar ta Nijar. Wane ne a kan layi?
Abdulkadir Sarkin Hulumi.
To muna jin ka malam Abdulkadir.
Alhamdulillah, tabbas yayi wadda ita kasa Amerika ta yi da wannan sarki da take wasa to ai ta yi bakin data. Saboda wani lokaci zaka ga duk da su kasashen Afirka irin tallafin da suke ba su, zaka ga wani lokaci ba za a yi amfani da su ba, za a bi wata hanya da su. Amma yanzu kaga Najeriya ai kaga tawa kan ta kyamun laili. To muna fatan wannan ya zani irin na yakin gin wasu kasashe da aka gane irin wanda tallafin da aka ba su na cewa su ba su toto ko a kan su kyamun laili.
Muna godiya Malam Abdulkadir daga Sokoto, bari mu je jihar Kaduna. Wane ne kan layi?
Sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
To muna jin ka Malam Ibrahim.
To ina ganin wannan tallafi da kasashen waje suke bayarwa, zan iya cewa kamar suna bayarwa ne da hannun dama su dawo kuma su karba da hannun hagu, kuma suna da burin har yanzu a ce suna bautar da kasashen Afirka. To yana da kyau ga Afirka ta gane ta fahimta ka. Lokaci ne da bai ma kamata in waɗannan turawa sun kawo wannan tallafi a amsa ba. To da yan aka ci gaba da amsa, to za su ci gaba da bautar da wannan ƙasa ne. Mu tsaya da kanmu, mu nemi arziki, mu tallafa ma al'ummarmu shi yadi, ba mu tsaya muna jiran tallafi daga ƙasashen waje ba.
To muna godiya Malam Ibrahim, bari mu je jihar Zamfara. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Sunana Nasiru, sai da gaske sakataren bugawa yake da barka da warhaka.
To muna jin ka Malam Nasiru.
To gaskiya ka tani da Allah mu mutsu wanda muke son gaskiya din abubuwan da cikin Amerika suke bada wannan tallafi, ka tani da Allah suna mutukan kokari. Kuma ba za mu so a ce gaskiya sun jaye cikin tallafin da suke badawa a Najeriya. Saboda su suna alfaharin cewa ita ta fara tallafi da yadda ake kai musu tallafi a Najeriya, sai ta ƙaro mutane su a jisadi. Amma ta kayi da Allah muna iya Allah wadai da abin da sinodro ya ɗauka a kan tallafi. Don Allah muna kira gare shi, don Allah ya jaye wannan kudurin kwanan nan ya dawo da cigabar tallafawa ma Afirka. Saboda mu a musamman mu jihar Zamfara, ta ga kiwon muke jin daɗi. Ubangiji Allah ya sa ta ji lafiya, ni sai Nasiru Hussein ne zan je ta mata barka ta da jihar Zamfara.
To muna godiya Malam Nasiru daga jihar Zamfara, kuma da kiranka ne muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku. Muna godiya ga dukkan waɗanda suka kira domin bayyana ra'ayinsu. Sai yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labaran duniya a takaice.
Sabon harajin da Amurka ta sanya akan kayayyakin China ya fara aiki a yau Talata, yayin da ba tare da bata lokaci ba China ta sanar da karin haraji akan kayayyakin da Amurka ke kaiwa kasar ta. China ta ce ta sanya harajin kashi 15 a cikin 100 akan gawayin kwal da gas din Amurka, da kuma karin harajin kashi 10 cikin 100 akan danyen mai da injinan ayyukan gona da wasu motoci. Kimanin mutane 10 ne aka kashe a wani harin harbi da aka kai a mata makaranta da ke tsakiyar kasar Sweden a yau Talata, cikin waɗanda suka mata har da wanda ake kyautata zato maharin ne, a cewar jami'an 'yan sanda. Harin dai shi ne mafi muni da aka gani a wata makaranta a tarihin kasar. Kimanin mutane 10 ne aka kashe a yau, abinda shugaban 'yan sandan garin Orebro Roberto Ed Forrest ya shaidawa manema labarai kenan. Ya kara da cewa 'yan sanda ba su tantance takamaiman adadin waɗanda lamarin ya shafa ba a lokacin, saboda yawan waɗanda suka jakkata. Jami'an Ukraine sun faɗa a yau Talata cewa hare-haren da jiragen saman Rasha marasa matuki suka kai a cikin dare sun lalata gidaje da wasu gine-gine a yankuna da dama. Rundunar sojan Ukraine ta ce na'urorin kariyarta ta sama sun harbo jirage marasa matuki guda 37 daga cikin 65 da sojojin Rasha suka harba a hare-haren a yankunan Cherkasy, Chernihiv, Kyiv, Poltava da kuma Sumy. 'Yan tawayen da ke samun goyon bayan Rwanda da suka kwace birnin Goma da ke gabashin Congo sun sanar da tsagaita bude wuta a yankin ajiyar Litinin saboda dalilan ayyukan jinkai, biyo bayan kiraye-kirayen su bude wata hanya don kai kayan agaji da kuma ba dubban mutanen da suka rasa matsugunan su damar bi ta wurin.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 5 na safe kenan agogon Ghana, inda wata tawagar abokan aikinmu za ta kawo muku wani sabon shirin. Idan ana so a sake sauraron wannan shirin kuma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kazalika muna nan a shafin X, Instagram da Facebook da ma YouTube idan ana neman labarai da dumudumin su. Maryam Dauda ce ta taya ni gabatarwa, sai Julie Leathers Gresham da ta hada shirin, da kuma injiniyan mu Carl Stalin da ya kula da na'ura. A madadin su ni Muhammad Lalo nake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauyin lafiya. Karfe 4 kenan daidai na yamma a agogon Washington DC. Assalamu alaikum.